Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da rumar da lul da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanku da subahin ranar talata 18 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke barin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Kasa da wuni daya bayan da mataimakin shugaban Amurka ya bayyana cewa lokacin da barin hakuri game da Koriya ta Arewa ya zo karshe, sakataren labarai a fadar White House ya ce za a ci gaba da yin hakuri na dan lokaci. Sannan ministan tsaro a Najeriya ya bada kashedi cewar tana yiwuwa a kwashe wasu shekaru kafin a kubutar da ƴan matan Chibok da ƴan Boko Haram suka yi garkuwa da su. Matsayin ƙasar Turkiya da ke hada ƙasashen gabashi da na yammacin duniya yana cikin shakku.
To kanin labarin kenan, bayan labarin duniya za a ji cewa sojojin Najeriya sun ceto wasu mutane 1,600 daga hannun ƴan Boko Haram. To bayan haka fa
sun yi gumurzu da ƴan ta'adda na Boko Haram da suke koyi a wannan guri har aka kashe ƴan ta'adda guda 21 kuma aka sami makamai.
Shin kowa ya gamsu cewa miliyoyin dalolin nan da aka gano kwanan nan a Lagos ba na sata bane na hukumar NIA ne?
Amma kudin hukumar ne abin hujja ma ga mutane da minista ba za ta ajiye a Central Bank ba. Duk lokacin da take bukatan kudin ta sai ta je can ta dauka.
Kamar kowace ranar talata, Aliyu Mustafan Sokoto na tafa da shirin tsaka mai wuya inda za a ji ci gaba da bugawa tsakanin bangaren Madu Sharif na makarfi a jam'iyyar PDP. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Kasa da wuni daya bayan da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya bayyana cewa lokacin da baro hakuri game da Koriya ta Arewa ya zo karshe. Sakataren labarai a fadar White House ya ce za a ci gaba da yin hakuri na dan lokaci. Da yake jawabi ga manema labarai a wani taron ƴan jarida a jiya Litinin a lokacin da aka masa tambaya akan jawabin na mataimakin shugaban ƙasa, kakakin na fadar White House Sean Spicer ya ce za su ci gaba da yin aiki tare da China a matsayin mataki na gaba. Kakakin na White House ya fassara lokacin dabarun hakuri da tsarin da gwamnatin shugaba Obama na jiraka gani wanda bai dace ba da Amurka. Sai dai ya kara da cewa tattaunawa tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban China Xi Jinping ya sa wannan gwamnati ta daga wa China kafa da ta yi amfani da karfinta na mai fada aji na tattalin arziki da kuma siyasa a kan Pyongyang. Da yake jawabi ga manema labarai a jiya Litinin kusa da inda sojojin Koriya suke, mataimakin shugaban ƙasar ya ce shugaba Trump ya bayyana ƙarara cewa hakurin Amurka da ƙawayenta na wannan yanki ya zo ƙarshe, don haka suna neman ganin canji. A wani taron manema labarai na gaggawa a jiya Litinin a birnin New York, mataimakin jakadar Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya Kim In-rung ya zargi Amurka da ingiza yankin kogin Koriya da fadawa cikin yaƙi, inda ya yi kashedin cewa za a yi yaƙi wanda zai kai ga amfani da makaman nukiliya wanda zai iya barkewa a yankin Koriya a koda yaushe a cikin wannan lokacin.
Ministan tsaron Najeriya ya bada kashedin cewa tana yiwuwa a kwashe wasu shekaru kafin a kubutar da ƴan matan Chibok da ƴan ta'addan Boko Haram suka yi garkuwa da su. Da yake zantawa da sashen Hausa da muryar Amurka, Janar Manir Dan Ali ya ce sojoji suna kutsawa inda mayakan Boko Haram suke boye a cikin dajin Sambisa wanda girmansa ya mamaye wasu sassan jihohi uku a arewa maso gabashin Najeriya. Ya ce ya dauki lokaci, wato za a dauki lokaci mai tsawo na gaske kafin Amurka an dauki lokaci mai tsawon gaske kafin Amurka ta gano sama bin Laden wanda ya shirya harin nan na 9 ga watan Satumbar shekara 2001. Ya ce Amurka ta kwashi shekaru 8 zuwa 10 kafin ta gano bin Laden. Ya ce suna ci gaba da yaƙi da suke yi a dajin Sambisa a kowane lungu na cikin dajin. Janar Ali ya zanta da muryar Amurka ne a daidai lokacin da masu fafutukar ganin an kwato ɗan matan Chibok alhinin cika shekaru uku da yin garkuwa da ƴan matan. kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da dalibai mata 276 na makarantar sakandaren garin Chibok dake Arewa maso gabashin Najeriya ranar 14 ga watan Afrilun shekara 2014. Zuwa yanzu ba a gano 195 daga cikin ƴan matan ba, duk da irin nasarorin da aka samu a yaƙi da Boko Haram. Gazawar gwamnati wurin kwatowa ko ganin inda ƴan matan suke ya dusashe nasarorin da sojojin suka samu.
Wayannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matsayin kasar Turkiya wace ta zama gada tsakanin kasashen gabashi da na yammaci yana cikin shakku biyo bayan karamin nasara da shugaba Recep Tayyip Erdogan ya samu a ƙuri'ar raba gardama wanda ya haifar da tambaba kame da makomar demokradiyya a cikin kasar. Yunkurin shugaba Erdogan na mulkin kama karya ya samu goyon baya bayan zaben ranar Lahadi, inda ya samu kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Yayi wannan nasara ne sakamakon goyon baya da ya samu daga yankunan karkara da kuma ƴan Turkiya da ke kasashen waje, a yayin da manyan birane uku mafi girma a cikin kasar suka bayyana rashin goyon bayan su ga tsarin da zai yi watsi da majalisar dokoki wanda zai baiwa shugaban iko mai yawa. Sakamakon zaben na ya nisarta kasar Turkiya daga Turai, inda shugabanni suke taka tsantsan na bin matakin diplomasiya da kushewa da kuma rungumar batun kasashen Larabawa. Babban ayar tambaya ita ce shugaba Erdogan, wanda ya sha alwashin tun bayan juyin mulki wadda bai nasara ba a watan Yulin bara, cewar zai daure ko kuma zai watsi da abokan adawarsa, ko yalla zai dau mataki na sasantawa ko kuma ci gaba da yin adawa da kurdawa da sauran marasa rinjaye a kasar. Masu fashin baki sun ce akwai alama da kuma ƙarin yuwuwar ci gaba da murƙushe abokan adawarsa.
Matakan raba rani da al'ummar kasar Afirka ta Kudu suka dauka suka shafi makoni suna neman a yi mai yuwa bai faru nan da nan ba, biyo bayan daga lokacin kada ƙuri'ar rashin gamsuwa da aikin shugaban kasar wanda da farin jininsa yake dusashewa. Bayan wata babbar kotun kasar ta dage hukuncin da take niyyar yankewa daga yau Talata zuwa wani lokaci nan gaba, dage wannan shari'a wani sabon babi ne a wannan dambarwar siyasa da ke faruwa a Afirka ta Kudu. Babbar jam'iyyar adawa ta Democratic Alliance DA a takaice ta buƙaci 'yan kasar su nuna rashin amincewar su ga shugaban wanda aka shirya yi a yau dinnan 18 ga watan Afrilu a matakin martani kan kurar wani ministan kuɗi da ake matukar mutuntawa da bai wato da bai kwatanta da kwantar ma al'ummar kasar rai ba a wani garin Babul da shugaba Jacob Zuma yayi. Wannan cece kucin siyasa ya sa cibiyoyi masu sa ido a kan al'amarin siyasar kasar sun rage matsayin kasar sakamakon wannan batu da ke yin mummunan tasiri ga tattalin arzikin kasar. Bayan babbar jam'iyyar adawa ta DA ta kai ƙara kotu, wata ƙaramar jam'iyyar adawa ta United Democrat Movement ta nemi a kada ƙuri'ar a asirce, wanda galibin jama'a ke ganin shine ya ingiza ƴan jam'iyyar wato shugaba Zuma ta African National Congress ANC suka caccaki shugaban nasu. Wannan ne ya kai ga buƙatar kada ƙuri'ar rashin amincewa da matakin shugaban a kotun kasar a asirce. To an sha labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu da zangon a birnin tarihin Najeriya Abuja, inda hukumar sojin kasar ta ce jiya an kai 80 a jihar Borno, inda aka hallaka ƴan Boko Haram 21 tare kuma da ceto mutane 1,600 daga hannunsu. Wakilinmu Hassan mai da kaina shi ne wato ya nemi jin ƙarin bayani daga kakakin hukumar ta soji Brigadier Sani Usman Kuka Sheka, wanda ya ce
Brigade ta 22 wato a karkashin runduna ta 7 da suke karkashin wannan aiki na haɗin gwiwa na Operation Lafiya Dole. Kullun kasan sojojin mu sukan sami labarin inda ƴan ta'adda na Boko Haram ɗaiɗaikin suke boye, shine gehin azahar ranar Litinin suka kai farmaki a wasu ƙauyuka guda 10 da suke karkashin karamar hukumar Kala Balgi a jihar Borno. Waɗannan ƙauyuka sun haɗa da Daima, Alkano, Saduguma, Dube, Bardo, Kala kanta da Bok da Misharde da Ahirde da kuma Jarawa. To sun yi gumurzu da ƴan ta'adda na Boko Haram da suke koyi a wannan guri, har aka kashe ƴan ta'adda guda 21 kuma aka sami makamai. Wani abin mamaki musamman ma a wannan gari na Jarawa, akwai mutane 1,223 waɗanda ƴan ta'adda suke riƙe da su ba kan san su ba. To sojojinmu sun karɓo su, aka kai su sansanin ƴan gudun hijira na garin Ran. Kasan Ran shine karamar hukumar Kala Balgi, kuma yara da suke ƙanana waɗanda su cancanci a yi musu rigakafi, a sojoji sun taimaka an musu rigakafi.
To ku a ɓangaren ku, ko kun samu wani rauni ko asara?
A'a. Ko alama. Wato wani abin sha'awa da burgewa shine, ko da yake dama ita wannan bataliya ta uku ta riga ta shahara wajen yaƙi, suna bakin ƙoƙarin su, babu wani sojan mu da ya ji rauni ba zai ma rasuwa, ba rauni ko ƙwarzane, kuma duk kayan aikin mu suna nan. Asali ma mu ne muka karɓo wasu bindigogi da grenade da wasu addoji da kuma babura na waɗannan ƴan ta'adda.
Me wannan yake nunawa ga yaƙi da ta'addanci?
Wani aiki ne aka tasa gaba, sai aka waye gari gashi ana samun nasara. To ka gani wani abu ne wanda yake yana da gwanin ban sha'awa kwarai da gaske, musamman ma yanda aka ci lakar ƴan ta'adda na Boko Haram, abinda ya rage ɗaiɗaiki da kuma mutane yanzu suna ba da haɗin kai duk inda ake jin labarin inda suke sojojinmu suna kai farmaki. Ma'ana shine ake so a tabbatar da cewar nan ba da wani ɗan lokaci ba an ga bayan ƴan ta'adda na Boko Haram duk inda suke, yanda za mu koma rayuwa kamar yanda aka saba.
Soja birgi man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin.
To a gaida Hassan, to har yanzu dai ƴan Najeriya na ci gaba da cece ku ce game da makudan kudaden nan da aka gano a wani gida a Lagos. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
To sai dai kuma yanda ma ake cece ku ce game da kowa ya mallaki waɗannan kuɗaɗe, yanzu haka kungiyoyi da masana na mai da martani tare da yin kira ga shugaba Buhari da ya bayani ga ƴan Najeriya game da makudan kuɗin da hukumar EFCC ta gano. Honorable Abdullahi Frembe, da ke zama tsohon kwamishinan yaɗa labarai na jihar Adamawa, ya ce ko akwai abin dubawa game da waɗannan kuɗaɗe.
Yaƙin da ake da cin hanci da rashawa yana ɗaukan wani salo. Mene yake ɗaukan wani salo? Duk wani abu da ake yin shi idan an ga cewa wannan yana kusa da gwamnati, to kokari ake abatar da shi. Yanzu abin da yake faruwa na kuɗaɗe da aka samu a aikoyi, wannan kuɗi ya zo da tuhume-tuhume daban-daban har wajen mutum uku. Daga ƙarshe dai an zo an samu a kowanda shi ma yana kusa da gwamnati, an ce shi ma yana cin waɗannan abubuwa din. Sannan hukumar NIA ta zo ta ce wannan kuɗi nata ne. To in ma haka ne, in ma ba haka ba, kamar dai muna kira ga hukumar da take kokarin yaƙi da cin hanci da rashawa, ta bi diddigin wannan abun, ta gaya wa ƴan ƙasa kuma ina aka tsaya, ina za a tashi, wani hukunci ake kokarin yankewa akan waɗannan abubuwa.
Wasu ne na ma danganta wannan lamari da sato kasa katin da ke faruwa game da batun tabbatar da Ibrahim Mago a matsayin shugaban hukumar EFCC, lamarin da ake ganin akwai hannun wasu na kusa da shugaba Buhari, batun da Malam Umar Dankano da ke zama mataimakin shugaban kungiyar ƴan jaridu ta Najeriya NUJ ya ce kamata ya gwamnatin ƙasar ta fitar da jama'a daga cikin duhu a daina ɓoye-ɓoye game da ma wanda ya mallaki waɗannan kuɗaɗe, ko da kuwa yana cikin gwamnati.
Kuɗi ne an yi ne sace su, Allah ya tona musu asiri, don su ma suna cikin mulkin nan. To bai kamata tama a ce wani magana rufa musu asiri ta so ba, yanda ake tona musu sauran su ma ƴan Najeriya ne, muna da haƙƙi kai a tona musu asiri. To baba Buhari, muna mashi kira cewa kada ma a ɓata lokaci na wani magana wani rufa musu asiri, dan idan ka ce za ka yi zaɓe wajen faɗan, to lallai Allah ma ba zai ma baka nasara ba. Amma idan ma akwai ƴaƴan jam'iyya ko kuma ƴan wanda suke cikin gwamnati, su ma ƴan Najeriya ne, a tona musu asiri.
Yaƙi da cin hanci da rashawa na mako cikin kudurorin gwamnatin Buhari, wanda kuma da alamun kulle na biyan kudin sabulu a yanzu, ko da yake akwai buƙatar katin talatsu, kamar yadda Malam Yakubu Musa Uba ke gargadi.
Ci a wannan kudin hukumar abin nan ne, to mutane su to ma kudin abin nan, me yasa tsakanin su agencies din guda biyu ba su yi proper communication ba? Ba sai an gano kudi wannan yanzu ya ce a ba namu bane, a na wannan ne, wannan kuma ya ce mun gaya musu ne ka su dau mataki, suka dau mataki. Duk wannan ba zai taimaka ba, yana zubda mutuncin Najeriya a gaban duniya. amma kudin hukumar ne abin hujja ma da mutane me yasa ba za ta ajiye a Central Bank ba duk lokacin da take bukatun kudin ta sai ta je can ta dauka amma ta dauko ta kawo wani office me yasa ba za ta kai office ta ba inda akwai tsaro sannan ku ce kudin nan an cire su tun lokacin Jonathan ne wajen shekara biyu me ake da su har yanzu ga suna ana ta yawo da su ubu akai nan sai ya nuna kaman wani ne amma kudin hukuma ne ya nuna kaman wani yana soya ya tsire da kudin ne FCC kuma ta hango shi ta kama shi
koma da menene yanzu ko ƴan Najeriya sun zura ido inda kuma kasa kunnuwa domin sanin halin da ake ciki game da wannan badakala Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausan murar Amurka daga Yola a Najeriya
ana turka turka saboda kudi sakare da kuma sun janye wando dan saboda kudi sakare
da to gaida Ibrahim yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ali Mustafa Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba
saka mai wuya
babu gurin da Alimudu Sharif ya je yace yana neman shugaban kasa wannan bai tabbatar da cewa wai ba zai nema ba
jama'a muna fatan mun sami ku kallau a wannan shiri na tsaka mai wuya to a ƙarshen shirin yau zamu fara ba ku dandanan shirin da zamu yi na musamman nan gaba kadan game da takaddamar da ake yi wacce ta shafi mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi na biyu amma yanzu bari mu koma gari gimar cikin gida ta jagabannin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya wacce Yerima Lawal Ngama yace makirci da munafucin wasu ƴan PDP ne ke hana ta ƙare
ni Dr. Yerima Lawal Ngama yanzu kai kasan abin da suke da daddare kai abin da baka gane shine wallahi tallahi mu da muke zama a gidan Sharif mutumin da zaka ganshi kullun da shi zaku zo ku ci abincin dare ku sha shayin Sharif da shi har ba zai zauna ba yana hira sai karfe 2 na dare kuma gobe yake dan shi a wajen makarfi dukkan su wayannan bazan kira suna ba duk su cinan ne su cicin kuma in ka biye ta su wallahi ka shiga uku
tsohon ministan kudi na Najeriya kenan Yerima Lawal Ngama to bayan cece-kucen da ya barke a yunkuri na ƙarshe da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya yi na ɗanke barakar da ke tsakanin ɓangarorin sanata Alimudu Sharif da na sanata Ahmed Makarfi barakar ga alama ta ƙara zafafa ne kawai a sanadin kalaman da aka rinka jin suna fitowa daga sassan biyu ɗaya daga cikin manyan batutuwan da masu nazari ke yawan ambatawa a matsayin sanadin wannan rigima ta PDP shine maganar zaben shekarar 2019 mai zuwan Allah ya kai mu da kuma mutanen da jam'iyyar da ta tsaida a matsayin 'yan takara na wasu mukamai musamman shugaban kasa shi yasa shirin yau inda muke ci gaba da sauraron muhawarar da ake tsakanin barista Bashir Madugo na bangaren Sharif din da Faruk Ahmed Gusau na bangaren Makarfi zamu tashi daga maganar zaben akwai zargin da ake na cewa da Makarfin da shi sanata Sharif din cikin biyu ɗaya tana faruwa ko dai su biyu kowannen sai yana so ya takara shugaban kasa a shekarar 2019 ko kuma ɗayan sa yana son ya daure wani gindi kamar shi Goodluck Jonathan ya saki dawowa ya takara a shekarar 2019 yi min magana game da wannan rahoton nan da ake bazawa
to ni zan yi maka magana nan babu gurin da Alimudu Sharif Senator Alimudu Sharif ya je yace yana neman shugaban kasa shi illa interest na shi ya hada kan jam'iyya ya tattara jam'iyya wanda suka yi fushi da wanda suka fice daga jam'iyyar su zo su shiga jam'iyyar a kafa ta ta zama kamar yadda take a 1999 musafa gwamnati a 2019 kuma wanda zai zo ya tsaya president a 2019 din Allah ne kawai ya sani shi dai bai fito yace yana nema ba yace zai yi convention kuma convention da zai za a samu shugabannin jam'iyya ne wanda za su gudanar da haƙoƙin jam'iyya a 2019 abinda yace kenan to ni ban taba ji Alimudu Sharif ya fito yace yana neman shugaban kasa ba
to ina magana cewa in ma shi ina magana
wannan bai nuna cewa wannan bai tabbatar da cewa wai ba zai nema ba bazan abin da yake cikin zuciyar shi ba
amma barista Bashir ina magana cewa in shi baya so yana neman daurewa wani gindi kamar shi Goodluck Jonathan ya zo ya takara ya saki takara
wannan magana ma ban ji bane saboda ban ji ba kariya ne
to Alhaji Faruku kai me naka ra'ayi game da waɗannan zarge-zargen da ake na cewa ko dai Makarfi ko Sharif yana son takara ko kuma suna son su ba wani goyon baya yi
to wani lokacin dai takara bai yi ba magana kuma takara shugabanci shi mutum bai rikon kwariya yana matsayin rikon kwariya ce yana son ciyama ya rikide ya san ciyama to ga ba ta ba shi dawa ba amma takara ta shugaban kasa ko ni nan ne in lokaci in nace ina so ina doka ta ba ni dama in tsaya takara ya tantance in ya tantance ya ga tantance hito to ba mu kai wannan layi ba magana chairman muke yi mu daidaita jankiya
to a magana chairman din Alhaji Faruk a magana chairman din nan yanzu mutanen nan su Sharif sun riga sun shige cikin wadata plaza head quarter jam'iyyar PDP ta kasa amma kuma har yanzu ba ku saki ba har zuwa yaushe za a kai sai kotun koli ta yanke hukunci kuma idan ina zuwa Bashir ina zuwa cigaba nan
ba san yadda za ta kaya ba Supreme Court ta zo ta ce ta ba mu wallahi abinda muke bukata kenan in ma sai yi wannan bana ku ne ki muke kira
Supreme Court na kasa ne bana ku ne ba
dan ne koto abin da yake ta ba su cewa kai a dawo da sarkin shugabanni duka shi ne yake cewa wani ya yi ba dan ga wani ya yi sai ya yi bayan ba ta taso ba to an kai a koma gidan jiya kaga gidan jiya
gidan jiya ne
sai ba ni ba sai ka ma mutane cewa su dawo koto ta ba da oni su dawo
ba wanda suka yi murabba da hannu su ai ba magana su wanda suke murabba daga hannu da hannu ba magana su
dan
ta ni mai shari'a ne cewa man a gidan jiya din saboda haka zai cigaba har sai an sake wata convention wanda shi zai shugabance ta
eto
to dan shi ne dan na kashi shi ko convention da an kai aka ce a bashi rikon kariya kaga
magana ce babu shi ba
Alhaji Faruku bari in yi hasashe idan abun ya kotun koli ta fito ta ce Sharif din ne shugaban jam'iyyar nan za ku dangana ku tsaya cikin PDP ko kuma za ku canje sheka ne
to alhamdulillah ai abin da kotu ta yi bayani tace a dawo da kowa yadda yake shi kwal cewa shi a matsayin shi shine sannan sai irin su organizing secretary da duk waɗanda suna gehebu sai sun dawo a cikin jam'iyya ko
ne ne ran ka fuku da shi
wai mu ran ka ce sai ci
ko Allah ko ka mu ran ka mutumin da ya
samu
za ka dawo
da shi na baka kai magana sai ka bani yi magana ni aka ba dama
mutumin da ya mu ran kana magana shi ba wai da ran
sai ka ba ni ba cewa wai dan shugaban ka ya dan shugaba na ba zan ji shi ba dan taba cewa haka nan ba amma in kotu ta ce i a dawo da gidan jiya to ko a wata ya dawo
to me yasa za ku kafa wani jam'iyya yanzu haka kuna kan kafa wani jam'iyya
ai tare da mu za ku da yan jam'iyya ku ba ka iya kore mu daga jam'iyya ba ka da urumin da za ka kore mu a matsayin yan jam'iyya dan haka muna saki mu dawo
yanzu ne an tabbatar cewa kuna kuna kafa wani jam'iyya
za su dawo
Alhaji Faruku baka an samu tambaya na ba abinda nake tambayar ka nace idan kotun koli ta fito ta yanke hukunci ko ma me hukunci ne idan hukuncin bai muku dadi ba za ku hakuri ku tsaya a cikin jami'i ne ko za ku je wani guri ne
to ai in an kai wannan hukunci a wala aliyu za mu ji gundali yadda aka yi hukunci irin wangare na baya ko kuma
wannan fito wannan ba son kansu suke yi ba sun jam'iyya suke yi ai magana kansu suke yi wannan ba magana jam'iyya bane ni kuwa za mu organize elections national convention mu ba wayan da za su gudanar da harkokin jam'iyya
amma yanzu kai barista bashir tuna kai lawyer na ka san shari'a tana iya zuwa ko ina tana iya juya ko yaya ma a dauka yau a jawo kotun koli ta zo ta fito ta ce amin mu karfi ne ita ta dauka a matsayin shugaba mi za ku yi
ai muna bisa doka tun daga farko muna bisa doka lokacin da Justice Liman ya yanka doka ya yanka hukuncin shi muka je kotu aka zo aka ture wannan dokan yanzu haka muna kan wannan dokan kuma idan kotun koli ta fito ta ce shi makarfi ne ko shi Sharif ne wallahi alhamdu ba inda zamu je muna nan a PDC kuma bari ga maka kaje mu idan har ba mu da imani da kotun Najeriya da farko ba za mu je kotu ba tunda da imani da kotun Najeriya mun san za su yi gaskiya sun san wanda ba su da gaskiya wanda suke so su kashe mana jam'iyya sun sani ga sunan sun da sun je za su je su kafa wani jam'iyyar daban kowa ya sani
dazu kace irin wannan rikici ne ya janyo faduwar jam'iyyar nan a zaben da aka yi babban na karshe na 2015 yanzu wani irin lahani kake jin wannan ja'in jin da ake ta janyo mu jam'iyyar a cikin kasa a jihohi
mu dai Allah ya sa mu ne za a tabbatar a kotun koli already yanzu muna zuwa muna hada kan mutane yanzu haka muna ta meeting Allah ya yarda
abinda ma nake sai in tambayar ku kenan barista Bashir tunda aka fara wannan yunkuri ni ban ga alamar ko wani bangare yana kokarin ya tuntubi daya dan a zauna a sulhun ta lamarin
nan ba muna yi mun je gashi former shugaban kasa ya sa baki mun je mun yi meeting da su ya yi meeting da mutane mai karfi, ya yi meeting da gwamnoni, ya yi meeting da members na National Assembly, kuma Governor Dickson na Bayelsa State ya kawo mana report na Reconciliation Committee, ya kawo mana sharhodi wanda suke so a yi. Muna nan muna magana akan shi, muna nan muna meeting akan shi. Idan mun gama meeting namu, za mu bayyana wa jama'a abinda muka tsaya akai.
Kwanan baya Alhaji Faruk, kamar naji wani ya kawo shawara cewa me yasa ba za a yi sauri a yi convention ba, watakila an kira babban convention zai a samu hanyar da za a zo a haɗu mutane su yi cuɗanya.
Kun fito Supreme Court ta yi deciding.
Ba ku son a yi wannan convention, a jira sai kawai kotun koli ta yanke hukunci.
Ai, baka ji ba. Sudin suna. Mun yanka hukunci za mu yi convention. Ko da akwai Supreme Court ko babu Supreme Court, za a yi convention a ba wa mutane sabobi mutane su tabbatar da harkokin.
Yaushe za a yi convention ɗin ne? Yaushe za ku yi? To, a gaishe ku malamai. To, muna shiri ɗaya talau hadin da ya rage mana kan wannan rigima ta PDP, wanda bayan mun gama shi ne za mu sa kai mu kutsa cikin muhawara game da kalamai da aƙidoji da kuma kamun ludayi na mai martaba Sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi na biyu.
Sarkin Kano fa aka ce, Alhaji Aliyu. Yanzu a ce mutum kamar Sarkin Kano ana magana biliyan biyu biliyan uku, yanzu ko su rago sarakunan da ake ganin ba sa magana, ka san inda yanda suke zuwa samun shugabanni su sa a aiwatar da wasu abubuwan. Abinda mutane basu gane ba, ita sarautar Kano haka take. Kowane sarki da ya zo da zamanin sa yana zuwa da irin nasa matsalolin irin waɗannan. Akwai lokacin da za ka ga a Kano an ji ana surutu akan Sarkin Kano, ana cin mutuncin Sarkin Kano a cikin rediyo. Ka ga me ya ja wannan? Da ya kama bakinsa. To, ai, Sarkin Kano da ban yi da sauran sarakuna, waɗansu abubuwan da yake damun su kenan, waɗansu masu ma yi wa sarkin nan yarke. Suna jin haushin dama ainihin masarautar Kanan ne. Wata masarautar fa idan ka ɗauki sarkinsu, darajarsa da kwarjininsa da martabarsa da mahibbarsa ba ta kai sarkin bangar Sarkin Kano ba.
To, ina tabbatar da cewa gaskiya mahukunta zai ɓata musu rai, kuma idan su ya ɓata musu rai za su cire shi, wanda abin da ba maso kenan.
To, sai a tsammaci zuwan wannan muhawara kan mai martaba Sarkin Kano. Yanzu muna son mu gode wasu baƙinmu na yau, wato Barista Bashir Madugu da Alhaji Faruku Ahmed Gusau da kuma musamman Nasiru Adamu Alhikaya da taimaka mana muka kawo muku wannan shiri kan rikicin PDP. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington DC.
To, madalla, yanzu kuma ga Baba Yakubu Maƙeri ya zo da labaran duniya a manfa a taƙaice.
Tsohon fafaroma mai ritaya Pope Benedict na 16 ya yi bukin cika shekaru 90 a duniya a wani kwarye-kwaryen liyafa na iyali da abokan arziki. Wasu hotuna da aka nuna a talabijin fadar Vatican ya nuna Benedicta yana zaune da bakinsa a wajen gidansa a fadar Vatican, inda yake rayuwarsa tun bayan da ya yi murabus a matsayin fafaroma a shekarar 2013. Wansa Wasinga George Razinga, wanda yake a kasar Jamus, ya harci taron bukin ranar haifuwar tare da wasu mahalarta. Papa Roma Benedict ya cika shekaru 90 ne a shekarun jiya Lahadi, wanda ya zo daidai da ranar bukin Faska ko kuma Easter kenan na wannan shekara, don haka ne ya yi bukin ranar haifuwar nasa a jiya Litinin. A ranar Alhamis, magajinsa wato Benedict Papa Roma kenan, ko kuma mai ci yanzu da ake kiran shi Papa Roma Francis, ya kai masa ziyara a gidansa don yi masa barka da ranar haihuwarsa. Kasa da wuni daya bayan da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya bayyana cewa lokacin dabarun hakuri game da Koriya ta Arewa ya zo ƙarshe, sakataren labarai a fadar White House ya ce za a ci gaba da yin hakuri na ɗan lokaci. Da yake jawabi ga manema labarai a wani taron 'yan jarida a jiya Litinin a lokacin da aka masa tambaya akan jawabin na mataimakin shugaban ƙasa, kakakin na fadar White House Sean Spicer ya ce za su ci gaba da aiki tare da China a matsayin mataki na gaba. Ministan tsaro a Najeriya ya ba da kashedin cewar tana yiwuwa a kwashe wasu shekaru kafin a kubutar da 'yan matan Chibok da 'yan ta'addan Boko Haram suka yi garkuwa da su. Da yake zantawa da sashen Hausa da muryar Amurka, General Manir Dan Ali, wato sojan ko kuma shugaban sojan Najeriya, ya ce sojojin suna kutsawa a yaƙi da suke da Boko Haram.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma da Hantsi mu saki shigowa. Kafin in yi sallama da ku, ina mika ta'aziyata ga Malam Abdullahi Aliyu Kurbai a Zaria, jihar Kaduna, wanda Allah ya yi ma uwar gidansa Malama Lubaku rasuwa kwanan nan. Allah ya rahmace ta. Yanzu amadadin baba ya kuma kiri wanda ya tayar ni da wanda ya haɗa mana sautin Salman Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, Jan Alisani. Naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da Hantsi.